sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku ya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zango FM sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu ƴan bandaga sun sace akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka biyar akan babura suna harbi a iska a cewar wani jami'in dan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya Asabar. Najeriya na fama da ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin fansa a kasar ya arewa maso yammacin kasar inda jami'an tsaro da suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar. Satar mutanen da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar Zamfara a cikin daren ranar Juma'a a cewar mai magana da yawun ƴan sandan yankin Muhammad Shehu ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Wasu mazauna yankin su hudu sun fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wasu mahara dauke da makamai sun kai hari akan wasu ƙauyuka a yankin karamar hukumar Shinkafi lamarin da ya janyo fargaba suka kuma sace akalla mutane 60 kafin su tsere zuwa dajin da ke kusa. Shugaban ƴan sandan kasar Colombia Jorge Vargas ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'a kasar Haiti Joseph Felix Barrio shine ya ba wasu sojojin Colombia umarnin su kashe shugaba Jovenel Moise. Da farko an fada wa sojojin da suka samu horo na musamman cewa aikin su shine su kama shugaban kasar a cewar shugaban ƴan sandan Colombia wanda kasar sa ke gudanar da nata binciken game da haram. A lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da Bani Capado da German Rivera Barrio ya fada masa cewa bai san ranar da ya kamata a yi kaman batukun a cewar Vargas. Kusan kwanaki uku kafin haran Joseph Felix Barrio ya fada wa Capado da Rivera cewa sai dai su kashe shugaban na Haiti a cewar Vargas. Ma'aikatar shari'a a Amurka za ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alƙali ya yanke akan wani shirin gwamnatin tarayya da ke kare baƙi matasa da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga maida su ƙasashensu na asali a matsayin wanda ya saɓawa doka a cewar shugaba Biden a jiya Asabar. Alƙalin gunduma a Amurka Andrew Hannan a jihar Texas shine ya yanke hukuncin akan shirin tsohon shugaba Barack Obama a ranar Juma'a. Yana mai cewa Obama ya sabawa doka a lokacin da ya kirkiro shirin da ake kira daka a takaici a shekarar 2012. A wata sanarwa da fadar White House ta fidda a jiya Asabar Biden ya ce kwata-kwata bai ji dadin hukuncin Hannan ba ya kuma sake yin kira ga majalisar dokokin kasar da ta tabbatar da an fito da hanyar dandandan ta warware matsalar. Hukuncin Hannan ya amince da wasu jihohin Amurka a ƙarƙashin jagorancin jihar Texas da suka shigar da ƙara suna nema a kawo ƙarshen shirin na daka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a bala'in da ya auku a yammacin Germany da Belgium ya ƙaru zuwa aƙalla 168 a jiya Asabar bayan da koguna suka cika makel aka kuma yi ambaliyar ruwa a wannan makon lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da lalacewar hanyoyi da layukan wutar lantarki. Kusan mutane 141 suka mutu a bala'in ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani a Germany fiye da shekaru 50 da suka wuce ciki har da kimanin mutane 98 a gundumar Arweiler da ke kudancin Cologne a cewar ƴan sanda. Har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba ko kuma an kasa kaiwa gare su tunda har yanzu ba a iya zuwa wurare da yawa saboda yawan ruwan yayin da kuma hanyoyin sadarwa a wasu wuraren suka katse. Aje Asabar ne kasar Afghanistan ta faɗi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka sace diyar jakadan kasar a makwabciyar kasar Pakistan na dan lokaci kuma suka azabtar da ita. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi Allah wadai da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a birnin Kabul inda ta bayyana cewa Silsila Alikil na kan hanyar ta ne ta zuwa gida a Islamabad babban birnin Pakistan a lokacin da wasu mahara suka sace ta tsawon sa'o'i. Sanarwar ta kara da cewa bayan da masu garkuwar suka sake ta an kai Ms. Alikil asibiti inda ake kula da ita. Afghanistan ta buƙaci gwamnatin Pakistan da ta gaggauta gano maharan tare da hukunta su. Ta kuma buƙaci samar da cikakken tsaro da kariya ga jami'an diplomasiyar Afghanistan tare da iyalansa a ƙasar.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Assalamu alaikum barkamu da safiya da sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatarwa a kowace rana ta mako. Sunana Lamido Abubakar Sakkwato. Sai kasance da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance.
Kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar
$50.
Yeah. Okay. So, like $378 now.
Is it too down like that?
Mm-hmm. So you go down, you go up. That's what the market will do.
Can't you give me $390?
I'm not giving you like that.
Shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako musamman a wata kasuwa da ake hada-hadar canjin kudaden kasashen waje wadda ake cewa presidential market dake birnin Port Harcourt a jihar Rivers. Ita dai wannan kasuwa da aka sani kasuwa ce da ake sayar da kudaden kasashen waje kuma ga ni tsakiyar kasuwar. Bari mu ji sunan kasuwar da kuma matsayinka a cikin wannan kasuwa.
Assalamu alaikum, sunana Nuhu Usman Makarfi, ine chairman na wannan kasuwa ta ƴan canji na garin Port Harcourt.
Ya zaka yi bayanin yadda wannan kasuwar take ta canji da kuma hada-hadar da ake da irin kudaden da ake hada-hada.
To alhamdulillah wannan kasuwa ce wacce ta hada kowa da kowa, especially irin mutanen da suka zo daga wani gusu na son za su canza kudin su zuwa kudin Najeriya. Mu a wannan kasuwa muna canza duk wasu kudade da suka fito daga kasashen waje. Dala, pounds ne, euro ne, duk wani kudi da ka sani daga euro din yazo nan gun muna canza shi.
Kamar makarfi ya kasuwancin yake da ake hada-hada.
Eh, yanda ake yi ne Allah Ubangiji ya kawo mana yanda al'amuran da zo da sauki yanzu ba kamar yanda muke yi da ba. Sai customer ya ce maka a gidan shi ka kawo mai kudi sai ka dauka ka kai mai kana ta tararraji a hanya. To amma Allah yanzu da ya kawo mana sauki customer kana zaune sai ya ce ka biya mai ya tura ma account in shi ma a banki ne sai ka tura mai account ɗinka sai ka biya. In kuma kasuwa ya zo ma sai ya baka dollars sai ka mai transfer sai ya iya fita daga office ɗinku da alama kamar bai dauki komai a jikin shi ba, ya riga ya yi transfer.
To kamar wannan kasuwanci a da nukan ga mutane wato da dama sukan tsaya bakin titi suna gudanar da harkokinsu, kamar yanzu naga abubuwa sun sauya.
Eh, mun dan samu wani akasi ne da can mutanen mu suna tsaye a bakin titi sai gwamnatin jihar da yake muna zaune lafiya da su suka kira mu suka gaya mana to yanzu komai ya canza za su yi gyara. Kace to sai muka je muka samu office shi muka kakkama. In ka duba nan office din mu ne, can ma office din mu ne, amma da babu nan kuraren duka muna presidential ne a hadi.
Karfi idan aka yi magana kasuwar canjin kudaden kasashen waje akwai wani babban batu da aka magana shine na batun samar da tsaro. Kamar nan da kuke zaune kuna gamsuwa da batun tsaro tunda a baya-baya muna samun labari na wato irin hare-haren da ake kawo muku da mahawusu da rasa rayukansu sakamakon canjin.
Eh, to wallahi wannan tsari da gwamnati ta fito da shi ko CBN ya fito da shi shine ya taimaka mana, saboda babu magana ka dauki miliyan 10 miliyan 5 ka tashi ka tafi banki, kudi yana banki sai dai kai transfer kana zauna office ɗinka. To wannan abu ya taimaka mana sosai da security.
Sunana Alhaji Gere, ni ne dai mataimakin chairman na fakur gaba daya ƴan canji.
Kamar an dade ana ruwa ƙasa tana shanya musamman ta bangaren fata gari da suke zuwa suna kawo muku watakila kudade waɗanda ajabu ko kuma daga bisani su yaudare ku. Waɗannan irin matakai kuke dauka na gane irin waɗannan.
Eh magana ta gaskiya muna samun karuwar irin wannan wani ma yake raka banki ma kai kana gantin ne yaje banki yaje makura anan yake makan tafi me ake ne kasar kayan da ba mai kyau ba to amma irin wannan korafi duk muna kaiwa hukuma muna ga musu muna zuwa muna alƙawari su kuma hukuma ita muna hakimu saboda shi ba kowane irin kaya bane zaka isa kai kace ka san shi a ba kowane bane wanda Allah ya sa ka gane ka gane
kamar su jami'an tsaro suna ba ku haɗin kai sosai wajen tafiyar da harkokin ku ne da kullum misali idan kai musu wani rahoto
ai ba ma taimako ba ma da kanmu da su ai mu mun zama tid da taya da duk mutumin da ba mai yadda da shi ba buga musu waya muke mutu to ga wani nan ba mai yadda da shi ba daga a zo a tuhume shi
sunana Alhaji Dan Yaro Liman mu ne da fide a nan kudu a wannan kasuwa ta canji dare ina da shekara 28 a nan kasuwan canji muna yi
cijon kasuwa akwai zargin da ake muku kan cewa ƴan siyasa da ƴan bindiga suna ba ku makudan kudade kuna ajewa wuraren ku kuma kuna ba su daloli
haka ne to da lokacin ana zauna kala zubani amma yanzu kasuwoyin mu suna da tsari kuma kowa yana da registrar sa kuma EFCC ta san da mu Central Bank ma ta san da mu saboda haka wannan ma koda wani ma zai zo ya kawo maka kuɗi ma ba yadda za ka yi da shi dan ba zai yiwu ba saboda duk abin da muka yi muna sanar da CBN da kuma EFCC ba dama ka karɓi wani makudan kuɗi ka canja ma wani mutum wanda ya wuce na hankali wani ya taba zuwa da kuɗi a mota mai yawa yace mu canja mishi muka ce a'a mu wannan kuɗin ba mu san inda ya fito ba za mu canja masa mu kuma a matsayin mu na dattijai duk wanda ya haka anan to za mu hada shi da masu shari'a na kungiya
you want to transfer the naira for me? I want give me cash.
I want to transfer it.
Which bank do they use?
UBA.
UBA. Until why I say alert before I give you the dollar.
No problem.
To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akan miki dole ne. Yazo muku daga nan kasuwar ƴan canjin kudaden kasashen waje a birnin Port Harcourt dake jihar Rivers kuma shirin zai ci gaba.
Sunana Abubakar Abdullahi Bulangu kuma ni ne secretary na hadadiyar kungiyar ƴan canji a nan jihar Rivers a garin Port Harcourt. Na farko dai harka musayan kudaden ya cari ba bakwar harka bace abu ne wanda ta dauki tsawon shekaru ana yin ta kuma lokuta da dama sun shude har Allah mu mai kawo mu cikin ta kuma a yanzu mun dauki shekaru da yawa muna cikin ta sai kuma wannan kasuwa ba za a ci babu kalubale ba amma dai duk abin da kake a rayuwa dole akwai nasara akwai kuma kalubale
idan mutum ya doso garin Port Harcourt a baya zai ga sama da mutane 100 suna tsaye wanda ka nuna cewa lalle an kawo wannan kasuwa da ake hada-hadar yin kudaden kasashen waje kamar ya zaka kiyasa misali ko mutun nawa kuke da su a wannan kasuwa
akalla based on my record muna da mutane wanda suke cikin wannan kasuwa suke cin abinci akalla mutun 170 wannan shi da takeici abin da muke da shi a record a cikin ita wannan kasuwa
wannan shekara ta 2021 da muke ciki cikin membobin ku ba wani kalubale da aka samu a cikin wannan shekara
a yanzu dai gaskiya so far ba mu samu wani kalubale na abin da ya shafi member din mu ba ko a ce an kwace maka ko wani ya bi ka ya harbe ka ko wani abu su dai a 2020 mun samu kalubale na har membobin mu guda hudu wanda aka zo aka harbe su
sunana Abdulaziz Abdullahi City Boy ni dan canji ne a jihar Rivers State yawancin kasuwan mu na yau dai mun gama shi lafiya lau mun sai dala akan farashin naira 467 mun sai da shi naira 475 ina jin ana fadin da cewa ƴan siyasa suna ba mu waɗansu jakunkuna na kuɗi da sauransu a wannan duk ba haka bane duk yanda za mu tafi kasan harkokin mu na kasuwancin nan dole za ka kai mu
amma suna taimaka muku dai kenan
eh to muna taimakon juna dai tunda za su saya mu sayar musu kuma
wani irin taimako kuke musu
muna taimakon juna ba wai taimako muke musu ba suna taimakon mu muna taimakon su
wannan bangare suke taimakon ku misali
kaga su kuɗin ƴan siyasa ba sa mana transfer sai dai su ba mu cash kaga taimakon mu kuma za mu kai musu cash to waɗannan kuɗin da za a biya mu in cash shine ake ganin kaman muna dauko wai suna ba mu jakankuna a'a dukiyar mu ne da muka yi exchange su suka biya mu ma muka ba su nasu
kamar ya kuke tsarin dauko su cash din da suke ba ku misali
eh wani lokacin muna daukan kayan mu a jakankunan kamar inda kuka ce amma
motoci haka kenan
eh muna amfani da motoci to yawancin attacking din mu da ake yi akan hanyar dawowa ana kashe ƴan uwan mu to sai muka use din wani sense din kuma muna amfani da mashinan mu wannan in ka fito kafin barawo ya bika kai kai manoba ka canza wani hanyoyin
sunana Husaini Bako Allah yanzu kusan shekara 6 kenan ina daga cikin alkalai wanda suke suni a kasuwar nan ta hada hadar canji na presidential hotel wanda ya shigo harkan nan zai shigo ta ne ta hanyar doka menene hanyar doka zai kasance zai yi rijista da kungiya domin kasuwar kasuwar canji kasuwa ce kungiya kamar kowace irin kasuwa a Najeriya dole in zaka shige ta akwai dokoki sannan kuma wane ne ya tsaya ma dai daga cikin dokokin shine abu na farko dai ita wannan kasuwa ce ta amana za a ga ma cewa idan har ya kasance cewa akwai wani abu na rishin gaskiya wanda aka tabbatar abu ne na zalunci na rishin gaskiya to akwai wanda ana kura akwai wanda in har ya kai bayan kuran ma mu kai ka mu danka ka ga hannun jami'an tsaro ce duk ana yin haka
jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa akai miki dole nan kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje dake Presidential Hotel a birnin Port Harcourt a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai makin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan tsaftar muhalli musamman ma a yanzu da muke lokacin ruwan sama ko kuma damina tsaftar muhalli wasu ayyuka ne da akan yi domin taimakawa wajen tabbatar da lafiyar jiki da kuma kare yaduwar cutuka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa. Likita barka da wannan lokaci.
Jama'a barkamu da sauraro.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan tsaftar muhalli musamman ma a wannan yanayi ko kuma lokaci na damina.
Lalle tsaftace muhalli a kowanne lokaci ba ma da zama damina ba abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam, saboda bincike ya nuna cewa duniya da rashin lafiya ko launayi abu ne wanda yake da tsawar alaka tsakanin shi muhalli da kuma wasu halayyanmu da kuma abin da muke ci ko muke sha. Saboda haka dole ne ayoyin ciwo sukan haɗu ne da bin adama a cikin al'umma gurin da muke zama ko gurin da muke aikata mu neman kuɗin mu na yau da kullum da kuma inda muke rayuwarmu ko kuma abin da muke ci. Saboda haka ya tsaftace muhalli abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Lokacin damina lokaci ne na musamman saboda ruwan sama yana da kyau mu sani cewa wannan ruwan sama da idan ya fara sauka abu ne wanda yake a shafar rayuwar ɗan adam ta abubuwa da tsandaru. Positively zan iya cewa ɗan adam na moriyar gajiyar ruwan sama yana yin noma muna samun abin da za mu ci mu sha da shauransu. Amma akwai wasu wani lokaci wanda aka ce kuma in yi yawa yakan zama matsala a rayuwar ɗan adam, irin su ambaliya kenan, akan samu erosion gajiyar sa, akan samu interaction tsunami a ce a fara ruwan sama don sami har sai ko kuma har washegari economically zai tafi mu. Sannan a ɓangaren lafiya wanda shi ne yau za mu yi magana abu ne da ya tafi yin mai ruwan sama kansa ma yana da wasu ƙwayoyin mineral da ake abin nan wanda interaction ɗinsu da ɗan adam ko da kasancewar ruwan sama ne idan aka samu waɗannan mineral sun suka haura normal sa da education yanzu kamar a nitrite da mercury. Wani lokaci a wasu birane akan samu ruwan su yana da gishiri, akan samu chloride wasu da ke ruwa. Waɗannan su ne da yara sun su bulko mai ruwa ya zama yana gishiri. Akwai wasu birane irin su area kudancin Najeriya irin su Ibadan da Shawara da ko tafiya kake za ka rufa duka su sun yi tsafa da dindin wannan accident da yake kawowa a garin ne idan an samu iska da take muke shaƙa ta haɗu da misali tsawa za a iya samun condition na lakshan da zaƙira irin wannan ko kuma a ce ana samun call
gaban ƙaro
ƙaro yawa ya haɗu da iskar gasoline za a iya samun nitrogen oxide. Wannan idan ya ke wani nubali a rayuwa sai ya kawo mana gurɓacewar iska sai ya kawo mana shi wannan ruwa mai acid. A gurguje gaskiyar al'amari shi ne wannan fa a wanda aka tara aka tace ko kuma ya zama mako sosai ina ga kuma ruwan da ya sauka ƙasa ya taru ko kuma ya zama ɓararru aka tara shi a iyalanmu muke amfani da shi. Na farko tukun na kamfanin ɗakin gidajenmu da ɗakunanmu ba lallai ba ne zama tsaftace shekara hura dabbobi mage a ɓeraye wasu sun yi kashi wani a sun tsaye sun kwanta sun zauna a kai akwai kashin su ya taru ruwa ya sauka ya gangara ya ɗebo wasu daga ciki an tara. Mutane masu dabara su ɗan ɗibi ruwan da ya fara sauka sai su watsar da shi da sauransu. Amma duk da haka akwai ƙwayoyin ciwo ƙanana wanda idan mu ba zai iya gani ba. Idan aka sami irin wannan akan samu ƙwayoyin ciwo irin su musamman tamo tsaron cellulon irin su ecoli da su kompalagata wa'annan ƙwayoyin ciwo ne wanda shi ake samu su cikin sauran sha. Wa'annan abubuwa abu ne da ya kamata a ilimance a duba su sannan mu komi wa al'umma bayani saboda a samu fahimta akan cewa abun ba wai kawai ruwa ne in ya sauka ka gan shi yana da kyau a yi ta ka iya amfani da shi ba. Akan samu ɓarkewar ciwo amai ko da gudawa, akan samu kwalara ma, akan samu kuma wasu lokaci fara sauki ne su gajiya lambu a sauransu.
Kamar wasu hanyoyi ne ya kamata mutane su bi wajen tsaftace muhalli da ma ruwan da za su sha da sauransu domin gujewa kamuwa da waɗannan cututtuka da ka kirga.
Yana da kyau mu sani cewa shi ciwo Allah ya kai ga da shi amma sau tari wasu halayyan da muke shi da kawo shi da adam mu'amalarsa da abin da yake ci ko yake sha da gurin da yake zama su ne suke ta'allaka a samu abin da zai iya haifar da za a samu ɓarakar ciwo. Sani a ce duk da ake samun ƙarancin ruwa da muna ta an karɓi ruwa ya sauka ta indararo an tara azam. Da farko tukunna ba wanda yake da tabbacin abin da ya sauka cikin buram ɗin wani lokaci gari ne ba amma da tita a ɗan ya shiga saman kuma shi kenan. In ka ga ruwa ya yi kala farar fari fat sai ka ce ruwa ne mai kyau. Akwai impurity sun da iska ta kai ya fiya so kamar yadda na faɗa a ƙarshe. Akwai haƙƙin na transcription akwai impurity daga mineral kuma yana da kyau mu sani cewa akwai calcium wasu minerals da jikin ɗan adam kan buƙata wanda yana da kyau al'umma su sani su ba ta cikin ruwa. Magnesium da su fluoride sun babu su. Idan aka ce ruwa ne ya kamata a yi a a kare shi shine na farko akwai abin da ake cewa water harvesting system guraren da suke da matsalar ruwa sun samu manyan tankuna da an tabbatar da shi ya nuna su kansu abin da ake kanki da su ba su da wani illa ga rayuwar dan adam a garin ruwa ko daga saman kwano ko kuma a tara wato bayan ya taru a zama an bude wani kamar wani abu a can za a tara shi dan da shi idan an yi haka wani lokacin da yake dan da akan saka tinta inness tinta ko kuma waya na shi saka malaria zai iya kashe duk wani babban kargazo da shi a tara ruwa da yana nan tara akan yi flushing content for a very good segment sannan an ga dama yawancin kan ba da shawara duk inda aka tara ruwa ba ma son a bari a kan rana ya dinga da shi dan an haske na haskawa kamar da ana microorganisms za su iya samu haske samu a samu formation na algae kan da zai iya promoting din ya yawanci mukan ba da shawara ko da an tare ruwan sama ya zama an rufe shi container za a iya rufe ta sai sannan ko ba a bari din da yara za su iya wata da shi ba za a bari daga an yi amfani da shi a cikin wanda ba za su iya samu ruwa ta cikakke ba muna ba shawara a kafa shi kitakon ruwa yana fere din ki da su za su iya karuwa ciwo idan aka yi haka za a iya samu mafita yanzu mun yi magana a wata hadisin kan inda wasu kafashin da suka ci da wasu ke amma yawanci gidaje mu ba mu amfani da wannan drop ne ko robobi ne ke fara ruwa an yi da rufe shi na dauka kuma mafi ala shi ne a tafasa din an tsawon da rijiya da ake samu a amfana da shi idan da mu na su so yana haurowa yanzu ko ta a wasu daga cikin ruwan mu a wajen jiyar ma sai ka yawa yaro zai yi da abin ido ruwa ya diga saboda ruwan ya taso san so gidajen mu aka tsile muka yi gidaje ne ba wanda plus ba wani yayi bayi a kan wani yayi rijiya a nasa din da suka zama makwabtan juna to ta kasar ruwan nan yana haɗuwa wani lokaci mukan ba da shawara shi yasa ya kamata a ce akwai hukuma ta ce duba harkar lafiyar al'umma tana cikin wurin land allocation da kuma sovereignty da gidajen mu suke dan mutum yayi tona rijiya ya kamata yayi la'akari da plan din makwabci sa saboda an sabu akan samu connection na ruwa da ta fuskan zama contaminated sai kaga ana yawan samun ciwo a mai gidawa da shawara shine yana da kyau kafin damuna ta sauka hukumar tsaftace muhalli ta gani da wannan kana mu su zama suna clearing din irin su mabbatu da kwargati da shawarar su saboda legodi da kuma wasu abubuwa masu muni wanda ruwan sama zai iya zuwa ya share su na uku shine hukumar ta tsaya nan da ruwa ya kamata ta yi la'akari da duk inda pipe ya kashe a yi reporting kan an daina sa pipe din kara kuna sana da yake ya sasa kuma wannan yana da illa a rayuwar dan adam yawanci pipe din ruwa ba yake sawa sai ne yake faruwa shine saboda management da kuma yan kwangila ba su tsoron Allah sai a yi tsoron sai ya zama yana sama dan babbar mota ta ji shi ke ne suka fata shi ruwa ya tsaya ruwa ya tsaya al'umma mu kowa ya ko a wannan gurin ruwa zai iya fita ya tsaka abin da yake da illa a rayuwar dan adam sannan ya dangara ya yi shi gida wani to shi ta kai yawanci har yanzu mu a kasashen da muke fama har yanzu mun karfi ciwo kan da a kasashen da suka ci gaba su sun ma manta ma ciwon cholera da ake fama da shi yanzu haka a wasu jahohuna akwai ciwon cholera sai mun kira shi ta kuma hallu ne ai ya haɗu da ruwa ko kuma an yi ruwan sama har ruwa ya taru an samu connection na flood sannan mutane suna open da fito su kowa ya yi bayi a gidansa saboda ya zama yara iyalan ka ba su bayi kuma an samu tsaftataccen muhalli kai ma'amala da mutane ka shiga jama'a in ka zo gidanka ka wanke hannu yara sun dawo daga makaranta sun yi barci yi wasa su ta hannu da sabon da omo su kuma akwai hannu a shi irin wanda ake sayarwa ai amfani da shi an tara ruwa sai a tafasa shi an tafasa ya huce sai ai amfani da shi idan damuna ta sauka akwai ciwuwuka da suka yi yawa irin su ciwon da babin cizon sauro saboda ruwa yakan taru shi kuma sauro nan da yake zaunawa ya tsara haifayya sannan kuma ya cije mu ya kawo mana wannan ciwo in akwai ruwa fantacce mai kokari mu zama mun yi cike shi an yi discouraging wannan na farko kenan akwai wannan gidan sauro din da sai da su yi amfani da shi tare kansu daga wannan ba tare da kullum sai ka je ka kasa ya ga dama ga shi ne da ake ciki na rashi da an dauki shawara muna so su san za a samu abin da ka Allah zai fara mu kai
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya
sai da dai
Masauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hanci, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.